This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan asari, da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfil Hashin Gumel tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Litinin 13 ga watan Janairun shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Muhammad ba mukanin labarai.
To Sarfilu, ma'aikatan kashe gobara a kudancin jihar California na ta kokarin shawo kan wutar daji a sassa daban-daban na birnin Los Angeles a yau Litinin. Masu shiga tsakani don kawo ƙarshen rikicin Isra'ila da Hamas sun samu yan nasara a ranar Litinin ɗin nan, a cewar jami'an da ke da masaniya kan wannan tattaunawa. Sannan kusan dakarun Koriya ta Arewa 300 ne suka rasa rayukansu, sannan wasu 2,700 suka jikkata a yakin da Rasha ke yi da Ukraine.
To Allah ya kyauta. Kanan labaran duniyan kenan. To kamar yadda aka ji a kanan labaran, cikin shirin za a yi cewa gobarar daji na ci gaba da laƙo birnin Los Angeles nan ƙasar Amurka. Lamarin da ya sa mutanen ke cewa,
I've never seen, you know, a force of nature like this.
Ban taba ganin bala'i mai girma irin wannan ba. Iskar da ke kadawa da kuma bushewar yanayi.
Haka kuma za a cewa ma'aikatan ritaya a jamhuriyar Niger sun kuka kan rashin biyan su kuɗaɗen pension su.
Yau nace maka maganar nake maka, akwai waɗanda ba san pension ba yau wata 12 in kana son shaida ina yi ka maka. Akwai waɗanda ba san pension ba tun watan jiye kinan suka fara kame-kamen nan. Habisa yau ba samu ba.
Daga nan muna kuma dauke da shirin ilimi garkuwar dan Adam, wanda Babangida Jibrin ya shirya kuma zai gabatar, sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu ruku ki aika mana ta email. To amma fa sai mun fara shan kashi na farko na labaran duniya tukunna.
To jama'a, assalamu alaikum. Ma'aikatan kashe gobara a kudancin jihar California na ta kokarin shawo kan wutar daji a sassa daban-daban na birnin Los Angeles a yau Litinin, yayin da masu hasashen yanayi ke gargaɗi kan yiwuwar samun iska mai ƙarfin gaske wacce za ta iya haifar da tashin wata sabuwar gobara. Ana hasashen wannan sabuwar barazana za ta isa yankin a gobe Talata, inda hasashen ya nuna iskar za ta yi tafiyar kilomita 80 cikin sa'a guda, a cewar hukumar kula da yanayi ta Amurka.
Elevated critical fire weather conditions will continue through.
Shugaban hukumar kashe gobara ta Los Angeles Anthony Maronke ne ke cewa za a ci gaba da ganin ƙarin tashin wutar har zuwa Laraba, kuma hukumar kashe gobara ta Los Angeles a shirye take. Yankunan da aka kwashe sama da watanni 8 ba a samun ruwan sama a birnin na Los Angeles sun taimaka wajen rura wutar dajin wacce ta ne ta halaka mutum 24, sannan ta haddasa asarar biliyoyin daloli tun bayan tashin ta a makon da ya gabata. Dan sassaucin da aka samu a 'yan kwanakin da suka gabata wajen kadawar iskar ya taimaka wajen kashe gobarar a lokacin da ma'aikatan ke ta yunkurin shawo kanta. Masu shiga tsakani a rikicin Isra'ila da Hamas sun samu 'yan nasara a ranar Litinin, a cewar jami'an da ke da masaniya kan tattaunawar. Watanni da aka kwashe, Amurka da Masar da Qatar suna kokarin sasanta rikicin ya gaza cimma matsaya. Sai dai a 'yan makonnin da suka gabata an ga alamun nasara, yayin da ake shirin sauyin shugabanci a Amurka. Wasu da ke da masaniya kan tattaunawar a cewar kamfanin dillancin labarai na AP sun ce an samar da daftarin wata matsaya da aka cimma wacce yanzu haka Isra'ila da Hamas ke nazari a kai.
I really hope that the talks going on in Doha.
Minista harkokin wajen kasar Denmark Laszlo Rasmussen ke ne yake cewa ina fata za a kammala tattaunawar da ake yi a Doha da labari mai daɗi nan ba da jimawa ba. Batutuwan da ke kunshi a daftarin matsayar sun haɗa da dakatar da buɗe wuta, da sakin mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su, da kuma sakin fursunonin Falastinawa da Isra'ila ke tsare da su. Sannan a ƙara faɗaɗa hanyar kai kayayyakin agaji ga fararen Falastina, wato fararen hula na Falastinawa a yankin Gaza. Kusan dakarun Koriya ta Arewa 300 ne suka rasa rayukansu, sannan wasu 2,700 suka jikkata a yakin da Rasha ke yi a Ukraine, kamar yadda hukumar leƙen asirin Koriya ta Kudu ta faɗa a 'yan majalisar dokokin ƙasar a yau Litinin. Hukumar ta ce da ita aka gudanar da binciken da aka yi wa sojojin Ukraine, wato Koriya ta Arewa, da dama da aka kama a Ukraine. Tattaunawar na zuwa ne kwanaki bayan da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya sanar da kama wasu dakarun Koriya ta Arewa biyu a lokacin faɗan da aka gwabza a yankin Kursk na ƙasar Rasha, inda sojojin Ukraine suka kai wani farmakin bazata a watan Agustan da ya gabata.
Zelensky shared photos of two men resting on cots in a room with bars.
Wakilin kamfanin dillancin labarai na AP kenan yake cewa shugaba Zelensky ya nuna hotunan wasu 'yan Koriya ta Arewa biyu da ke zaune a cikin wani ɗaki sanye da bandeji a jikinsu. Zelensky ya faɗa a ranar Lahadi cewa zai aika da sojojin na Koriya ta Arewa zuwa ƙasarsu idan har shugaba Kim Jong-un ya amince zai shirya musayar sojojin Ukraine da Rasha ke tsare da su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jama'a ba, Muhammadu zai sake da mana da ƙarshen labaran duniyar. Amma kafin nan, gobara da ta barke a yankin Los Angeles na jihar California na ci gaba da kone birnin a daidai lokacin da jami'an kashe gobara ke kokarin shawo kan gobarar da ta kashe akalla mutane 24 zuwa jiya Lahadi. Jama'ai sun ce sama da gine-gine 7,000 ne suka kone ƙurmus ciki har da gidan wani ma'aikacin kashe gobara. Ga abokin aiki na baya ko makeri da fasarar rahoton Chinne Dulot.
Isaac Baiza da iyalansa sun ziyarci gidansu da ya lalace wanda ya kone ƙurmus a lokacin wutar da ta tashi a Aten a cikin garin Altadena. Baiza ma'aikacin kwana-kwana a California wanda ya kwashe sama da shekaru 20 yana aiki. Ya ce wannan wutar ta yi matukar muni.
I've never seen, you know, a force of nature like this.
Ban taba ganin bala'i mai girma irin wannan ba. Iskar da ke kadawa da kuma bushewar yanayi. Uwar gidan Beza, Rosary, ta faɗi irin yadda suka samu labarin tashi daga wurin da yammacin ranar Talata, amma basu mai da hankali sosai ba. Lokacin wutar tana nisa kuma ƙarama ce. Har ya kai sun dan hada wasu kayayyakin su ba tare da sanin za su yi asaran komai gaba ɗaya ba. Da safiya, Baiza da abokansa sun dawo domin kokarin ceto gidan, amma babu ruwa.
We were just like, oh my god, we can actually like save this, and we went for the hose and there was no water. And so
sai kawai muka rasa yadda zamu yi, Allah sarki, da zamu iya ceto wannan. Mun je gidan amma babu ruwa. Kafin mu ankara, sai wutar ta azzara ta kama abubuwa da dama. Sa'annan na dau mota na tafi. Kuma na tuna ina kallon madubin mota sai daga wutar tana ƙara tashi a bayana, tana ƙara cinye gidan. Nan dai wani tunani da akwai ruwa, kila da na iya kashe wannan wuta da ta fara 'yar ƙanƙanuwa domin kare gidana daga ƙonewa gaba ɗaya. Ma'aikatan kashe gobara sun fuskanci matsalar bushewa da ƙarancin ruwan kashe wuta a gobarar da ta tashi a Aten tare da wata gobara mafi girma da ta tashi a Palisades. Gwamnan jihar California Gavin Newsom ya sanar da gudanar da binciken lamarin. A halin yanzu wutar ta Los Angeles da mata Palisades sun lakume kimanin murabba'in kilomita 150, inda aka bada umarnin kwashe sama da mutane 150. Busasshiyar iskar Santa Ana mai kadawa cikin gaggawa da take kara baza wutar tana kuma kara samun karfi a yau Litinin, a cewar shugaban ma'aikatar kwana-kwana ta Los Angeles Christian Crowley.
A red flag warning is in effect and will remain until 6 p.m. Wednesday.
Gargadi kan bala'in yana aiki kuma zai kasance har zuwa karfe 6 na yamma a ranar Laraba. Ana kuma sa ran iskar Santa Ana mai karfi za ta ci gaba har zuwa ranar Laraba tare da iska mafi karfi a ranar Talata. Iyalan Baiza suna zaune tare da abokai, suna jiran biyan kuɗi daga kamfanonin insurance, kuma sun kafa gidauniyar yanar gizo ta GoFundMe don tara kuɗi da kashe su. Iyalan Baiza sun ce suna shirin sake gina gidansu.
We said we were all gonna come back and rebuild and bring back, I mean, our neighbors.
Mun ce duk za mu dawo mu sake ginawa, mu dawo da makwabtanmu. Wannan ita ce al'umma. Yaranmu za su yi wasa a ƙarshen hanyar da aka rufe tare da sauran yara. Za mu gayyaci juna zuwa bukukuwan ranar haihuwa, mu kasance kusa sosai. Al'ummar Los Angeles gaba ɗaya suna taruwa a lokacin bala'i don taimakawa iyalai da suka rasa matsugunansu da kuma taimakawa masu kashe gobara. Matsugunan gaggawa da tashoshin kashe gobara sun cika makil da abinci da tufafi, har ta kai ga hukumomi sun fitar da sanarwar cewa a yanzu suna karɓar gudunmuwar kuɗi ne kawai.
To a gaida baba ko makeri, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad ya damu da ƙarshen labaran duniya.
To ana shirin rantsar da sabbin 'yan majalisar dokoki a Mozambique bayan watanni da aka kwashe ana mummunar zanga-zanga kan zaben shugaban ƙasar da aka yi a watan Oktoban bara, wanda 'yan adawa ke ikirarin an tafka magudi. Shugaban yin adawa Venancio Mondlane ya yi kira ga magoya bayansa da su gudanar da zanga-zangar lumana daga yau Litinin zuwa ranar Laraba, yayin da ake shirin rantsar da Daniel Chapo a matsayin shugaban kasa. Mondlane na ikirarin shi ne lashe zaben, yana mai cewa an yi arangizan ƙuri'u don taimakawa jam'iyyar Frelimo. Jam'iyyun adawa biyu da suka hada da Renamo da MDM sun ce za su kaurace wato zaman rantsar da majalisar a yau Litinin. Jam'iyyar Renamo ta lashe kujeru 28 cikin 250, yayin da MDM ta lashe kujeru 8 kacal. Wani bafaran shi da aka tsare tun watan Oktoba shekarar 2022 a Iran ya bayyana kansa cikin wani faifan sauti da aka watsa a wata tashar rediyo ta Faransanci, inda ya bayyana mawuyacin halin da yake ciki. Tun da farko an bayyana Olivia Grando, mai shekaru 34 da sunansa na farko ne, a lokacin da hukumomin Faransa suka ki fitar da cikakkun bayanansa. Sai dai a wani faifan sauti da aka watsa a tashar France Inter a yau Litinin, Grando ya bayyana cikakken sunansa tare da yin gargadin cewa shi da wasu Faransawa biyu da ake tsare da su suna cikin mawuyacin hali. Sauran Faransawan biyu da ake tsare da su a ƙasar ta Iran tun a watan Mayun shekarar 2022 sun hada da Cecile Cola, wacce malamin makaranta ce da abokinta Jacques Paris. Ana zargin su da yunkurin ingiza kungiyoyin kwadagon Iran don su yi bore, zargin da iyalan Faransawan biyu suka musanta.
Mahmud Laluke ne karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A jamhuriyar Niger, ma'aikatar ritaya sun kuka game da tsaikon da suka ce suna fuskanta wajen biyan su kuɗaɗen fansho, inda a yanzu haka wasu daga cikin irin waɗannan tsaffin ma'aikata suka shafe watanni 10 ba tare da samun fansho ba. Ƙungiyar ma'aikatar ritaya na wannan ƙorafin ne yayin da jami'an asusun baitulmalin ƙasa ta Niger ke cewa bincike ya gano dubban ma'aikatar ritaya na bogi da ake fitar da kuɗaɗe da sunansu daga aljihun gwamnati. Wakilin muryar Amurka a Solomon Barma ya aiko mana da wannan rahoton.
A bisa al'adar tsarin aiki a Niger, ma'aikatar ritaya kan karɓar kuɗaɗen fansho ne a ƙarshen kowane wata uku. La'akari da yadda abin ke walar da tsofaffin ma'aikata ya sa gwamnatin ƙasar a shekarar 2023 ƙullo da tsarin biyan fansho a ƙarshen kowane wata. Sai da yanzu haka da dama daga cikinsu na fama da rashin samun waɗannan kuɗaɗe. Alhaji Muhammadu Musa shi ne shugaban kungiyar ma'aikatar ritaya ta Ositran.
Yau na ce maka magana nake maka, akwai waɗanda ba samun fansiyon ba yau wata 12, in kana son shaida ina aika maka. Akwai waɗanda ba samun fansiyon ba tun watan jiye kinan da suka fara kame-kamen nan, har bisa yau ba samu ba. Trezor ta zo ta ce a'a, kan ta biya sai an kawo mata, ta ga ko wane ne wa. Ba incinta ba ne bai kamata ba. Duk ƙasashen duniya ba haka da ake ba. Duk inda aka yi kesa autonom ita ke da incinta yi.
Asusun bitulmali na ƙasa a binciken da ya gudanar a watannin ƙarshen shekarar 2024 ya ce an gano ɗimbin ma'aikatan ritaya na bogi waɗanda a baya ake ɗaukan kuɗaɗen fansho da sunansu. In ji shugabar asusun na Trésor National, Madame Zainabu Saibu.
172 pensionnaires décédés dont les pensions ont été régulièrement touchées.
Ta ce akwai ma'aikatan ritaya 172 da ba sa raye, amma kuma aka ci gaba da ɗaukan kuɗaɗen fanshinsu har zuwa lokacin da aka gudanar da bincike. Haka kuma daga cikin mutane 36,225 da ke rubuce a takardun asusun ma'aikatan ritaya kareni a watan Agustan 2024, bincike ya yi nunin cewa mutum 32,163 ne aka tabbatar da halaccinsu, kafin daga bisani wasu kusan 1,500 su bayyana a tsakanin Satumba da Oktoba. A jumlce, ma'aikatan ritaya kimanin 3,113 ne ba sa kan ka'ida a ƙarshen shan wannan kididdiga.
3113 cas de pensionnés en situation irrégulière.
Kungiyar Ositran, wacce ta nuna rashin amincewa da sahihancin aikin binciken, ta kuduri aniyar kai batun a gaban mahukunta na koli.
Ma'aikata wanda suka aiki suna kadar kamar B kamar A, wanda abin da suke samu kadan kin nan bai isa su sayan shinkafa, mai, su ci da diyan su kai su lakon, su biya haya, kina muna cikin matsala. Shi yasa muke neman mu gamu da Premier Minister, mu gamu da President, mu samu mu tattauna da su. Abin da ake ma 'yan ritaya duk cikin ƙasashe ko ina, mu ma a zo a yi mana haka nan. Ma'aikacin ritaya kowa ya mutu, iya da jikoki masu gadon shi, ai ba bari suke ba wannan a ce pension kin shi tare, ko tana zuwa hannu za ta shiga, ba ta shiga hannun kowa.
A wani yunkurin magance matsalolin tsofaffin ma'aikata, hukumomin Niger suka kafa asusun kare ni mai alhakin kula da kudaden fansho a shekarar 2012. To amma rashin gamsuwa da yadda asusun ke kasafta waɗannan kuɗaɗe ya sa hukumar gudanar da asusun Baitul Mali shirya ayyukan bincike domin ƙididdige zahirin adadin waɗanda suka cancanci samun fansho. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sulaiman Barma, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za ku iya samu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Yanzu a nan Washington DC agogo na cewa karfe 10:15 na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen mushininku.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. Shirin namu na yau zai duba matsalar ladabtar da yara ne a makarantu, lamarin da ya kai ga an dakatar da wata malama a nan birnin Lagos mai suna Stella Nwadugo, sai kuma birnin Oxford inda za mu ji sabbin kalmomi da suka samu shiga kundin kamus na Turanci da ake kira Oxford Dictionary, shi kuwa har da wasu kalmomi na Najeriya.
Kanji marar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen mushininku.
A makon da ya gabata ne dai hukumomi a jihar Lagos suka dauki matakin kama wata malama mai suna Stella Nwadugo bayan da aka kama ta a faifan bidiyo tana cin zarafin wani yaro dan shekara 3 mai suna Abayomi Michael. An dauki faifan bidiyon ne ba tare da ta sani ba, inda kuma take cin zarafin wannan yaro. To ko me ke haifar da irin waɗannan matsaloli? Tambayar kenan da newa Malam Muhammad Sani, wani tsohon malami Najeriya.
Gaskiya hukuncin da aka dauka na ji dadin sa, amma wato dadin abun shine in zai tafi ya shiga makarantu da yawa da ake irin wayannan, saboda wannan yanzu kaga ai fitowa abun yayi aka sani. To matsalar da muke ciki, akwai wasu makarantu da ana irin wayannan, wasu ana wanda ma yafi hakan, amma iyayen ba su da bakin magana, saboda makarantun mafi yawan su na gwamnati ne, kuma iyayen ba su da karfi. Wani lokaci za a ga in sun dauki wani mataki ana iya cire ɗanka a makaranta. Kuma ko a su ɗin ma dan ya kasance ya fito ne ya bayyana ba yanda aka iya, kuma ga abin an gani a hotuna, ana ganin da abin ke faruwa. Kaga ba yadda za a yi makaranta ta ce abin bai faru ba. In har ana bin diddigi, ana da waɗanda ke sa ido a al'amura, za ka ga abubuwa da yawa sun gyaru a ko'ina. To amma yawanci kauda ido da gwamnati ke yi da kuma shugabannin wasu gurare akan wasu abubuwa shi ke kawo abubuwan suka tabarbare har suka zama yadda suke.
To ta yaya za a magance irin waɗannan matsaloli nan gaba kenan?
Yanda za a magance waɗannan matsaloli shi ne makarantu kamar yadda wannan suka yi. Yanzu kamar tun da zamani ya kawo mu, kaga ga makarantun da za a iya gwargwado a sa waɗannan kyamarori masu ɗaukan hotunan abin da ke faruwa a cikin azuzuwa. Kamar kaga ko a jami'o'i, yanzu akwai wasu jami'o'i da suna da waɗannan waɗanda suna duba shugan malami da fitan malami da me ya koyar da me bai koyar ba. To kaga in a ce duk azuzuwa akwai irin wayannan kyamarori da ke daukan hoton malaman da abin da suke a cikin aji, kaga ya zama kamar huma makaranta tana sa maka ido. Saboda haka dole kai abin da ya dace. Kuma yanzu a dawo da ikon saka wasu wakilai da za su dinga gewaye azuzuwa suna ganin me ke faruwa ba tare da sun tsawata sun ce ba. Kai in ka gansu kawai ka san me ya kawo su, su duba su ga me kake yi kai, kuma in ka san suna nan kaga dole kai abin da ya dace. To shine duk inda za a yi irin waɗannan ko a makarantun gwamnatin da muke ganin ba, mutane ne za a sa suna dan gewayawa, suna dan sanin sunan malami, sun san ajin da ya shiga, kuma sun kula da me ya faru. To shikenan, in ka kasan akwai wanda zai maka haka dole zaka canja halaye.
Malam Muhammad Sani kenan ke sharhi don gane da wannan labari da ya kunno kai a makarantar Christ Methodist School dake karamar hukumar Ikorodu a jihar Lagos, lamarin da ya kai ga an dakatar da wata malama. To ko da mataki masu fafutukar kare haƙƙin bil adama suke ganin ya kamata dauka akan ita wannan wannan malama a kamar kenan da newa Comrade Musa Jika.
To, ka san abubuwan sun riga sun rikice ko ta ko ida. Idan ka tsaya ka kalli bangaren makarantu na zamani da kuma makarantu wanda yake ana ce musu Islamiya na koyon addini kenan. Duka ko ina ana samun irin waɗannan abubuwa. Amma wannan abu ya fi kamari wani lokaci a irin waɗannan makarantu na ilimin zamani. Kamar wannan mata dai kaga da ta ci zarafin wannan dan karamin yaro wanda yake kamar yana pre-nursery kenan. So kaga wani abu ne wanda yake abun takeici kuma abun tada hankali. Wanda yake a tunaninmu muna zaton iyaye mata su ne ya kamata su fi kowa jin tausayi da kuma jin kai. To amma kaga an samu akasin haka. Saboda haka mun kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ba za mu bar wannan matan ba domin ta ci mutuncin shi a matsayin shi na dan adam wanda kuma da ya fi haka ma girma ba ta da iko na cin zarafin shi da duka da sauransu wanda yake kuma muna gani ya saba ma ka'idoji na abin da ya shafi kare haƙƙin bil'adama na duniya gabaki daya. So wannan wajibi ne a tabbatar da an ladabtar da ita an kuma yi hukunci kuma a kanta. To amma kuma dole za mu kalli cewa su malaman da suke karantar da yara irin waɗannan shin sun samu horo abin da ya shafi kula da ƙananan yara irin waɗannan koko kawai suna shiga makarantar ne mun rasa aikin yi mun koma malaman makaranta domin akasarin abubuwan da yake faruwa kenan. Wani bai samu aikin yi bane kawai sai ya koma ya shiga abin da ya shafi koyarwa.
To daga batun neman kawo ƙarshen cin zarafin makaranta a Najeriya sai kuma birnin London inda zamu leƙa Jami'ar Oxford inda kamus din na turanci da ake kira Oxford Dictionary ya fitar da sabbin sunaye ko harufa da ya saka a sabon kamus da ake bibiyan sunaye da kuma kalamai a harsuna daban-daban na duniya. Daga cikin sabbin harufa ko kalmomin da littafin na kamus na bana ya fitar da sun hada da wasu kalmomi yan asalin Najeriya da suka hada da kalmomin Jafa da Agbero da Fowannan da kuma Suya. Akan haka ne na tambayi wani masanin harshen Hausa Malam Kabir Yusuf abinda zai ce game da wannan mataki da dictionary na Oxford ya dauka.
To wannan za a ce alama ce ta cewa harshe yana bunƙasa, harshe yana ci gaba. Tunda dama harshe baya bunƙasa sai da sababbin kalmomi ya aro daga can ya aro daga can sannan harshe zai bunƙasa. Sannan kuma na shigar wasu sababbin kalmomi a kundin kamus na Oxford da aka yi. Kalmomin da suka hada da Jaba wanda za a ce kalma kamar ta yarbanci ce, kalma Agbero ita ma ta yarbanci ce kamar Jaba za a ce wato mutum ya fice daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa domin neman na kansa. Agbero kuma kamar a nan ƙasar Hausa wace ɗan gargar kenan wanda su ba karamin mota ba amma ɗan gargar suna taimakawa karamin mota wajen jawo musu fasinjoji. To kaga wanda za a ce harshen yana ci gaba kenan. Sannan kuma aka zo kalmar suya wanda suya ita za a ce asalinta kalmar Hausa ce wanda su kuma kudancin Najeriya suka dauke ta a matsayin nama suka dauke ta a matsayin tsire ko balangu. Wannan zan ce kamar ya taso ya samo asali ne game da mahautan mu masar da nama kamar tsire zaka ji suna cewa suya barin gashi. To daga suya barin gashi nake ganin wannan sunar suya din ya samo asali daga kasar Hausa zuwa kudu suka doka cewa duk wani nama in dai ba haushe ne zai siyar ko su ma suna irinsa ma suna siyarwa kamar misali kirishi su koi suya ne, balangu suya ne, tsire suya ne a kudancin Najeriya. Saboda haka shiga waɗannan kalmomi zuwa kundin wato zuwa wannan kamusin na Oxford da aka yi zan ce ba karamin cigaba bane ga harshen Hausa da su ma sauran harsunan Najeriya. Wannan kuma ya nuna cewa harshen Hausa yana bunƙasa yana kuma tafiya da zamani.
To wannan kenan a madadin lokacin wa'inda suka taimaka wajen hada wannan shiri da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Ledel Gresham naku Babin Gida Jibrin ke cewa huta lafiya sai wani makon.
An hakika ba da tangarda ba kalji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiran mu nake.
To madalla a gaida Babin Gida Jibrin yanzu kuma lokacin da zamu kawo muku wasu daga cikin sakon da ku masu ruki aiko mana ta email.
Rai na farko rayinka ne Shehu Adamu Rijau kace tabbas akwai damuwa sosai bisa ga tsayawar aikin titi na kilomita 5 a karamar hukumar mu ta Rijau. Hakika da gwamna ya zo Rijau ya tsawatar aikin ya ci gaba sai dai kuma yana wucewa sai aikin ya tsaya don haka mai girma gwamna baya ta haihufa. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Sama'ila Agnes Malam Patori mazaunin Difa a jamhuriyar Niger kace na shigo wannan fili ne domin jan hankalinmu al'ummomin kasashen Najeriya da Niger kan rashin jituwa da ke faruwa tsakanin shugabannin kasashen namu biyu mu talakawa cece ku ce da fadar maganganu da basu dace ba ba namu bane. Daga ƙarshe ina fatan Allah ya hada kan kasashen namu duka biyu, amin. Sai kuma ra'ayin babaye gambo tumiya mai cewa dan Allah ku isan mana da sakon mu zuwa ga al'umman Najeriya da mu yi wa kanmu adalci don gaya wa kanmu gaskiya. Wallahi kar mu yadda turawa su bata zumuncin mu na shekara da shekaru tun iyaye da kakanni Nijar da Najeriya yan uwan juna ne. Allah ya ƙara hada kawunan mu, amin. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau, ra'ayinka ne Musa Malam Indu Kazawai Nijar. Kace hakika aukuwar wannan gobara a ƙasar Amurka wani babban darasi ne ga ƙasar da gwamnatin ƙasar. Muna addu'a Allah ya sa su gane, amin. To ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan, sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantowa.
To madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan sakon.
Masu sauraro albishirinku, shin kuna neman labarai da ɗumi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata. Za ku iya bibiyar mu a kan lamba kamar haka: alamar ƙarawa 1 wato +1, sai ku saka 2 0 2 4 4 5 6 3 8. Zan sake maimaita lambar: alamar ƙarawa 1 2 0 2 4 4 5 6 3. Kada ku bari a barku a baya. Sashen Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannu. Sashen Hausa Radio Amurka.
To wannan haka yake, sai akan sai da sashen Hausa na muryar Amurka. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai an mafa a takaice.
To ma'aikatan kashe gobara a kudancin jihar California na ta kokarin shawo kan wutar daji a sassa daban-daban na birnin Los Angeles a yau Litinin, yayin da masu hasashen yanayi ke gargaɗi kan yiwuwar samun iska mai ƙarfin gaske wacce za ta iya haifar da tashin wuta wata sabuwar wutar. Ana hasashen wannan sabuwar barazana za ta iya isa yankin a gobe Talata, inda hasashen ya nuna cewa iskar za ta yi tafiya kilomita 80 cikin sa'a guda, a cewar hukumar kula da yanayi ta Amurka. Masu shiga tsakani a rikicin Isra'ila da Hamas sun samu nasara a ranar Litinin, a cewar jami'an da ke da masaniya kan tattaunawar. Watanni da aka kwashe, Amurka da Masar da Qatar suna kokarin sasanta rikicin ya gaza cimma matsaya. Sai dai a 'yan makonnin da suka gabata an ga alamun nasara, yayin da ake shirin sauyin shugabanci a Amurka. Wasu da ke da masaniya kan tattaunawar a cewar kamfanin dillancin labarai na AP sun ce an samar da daftarin wata matsaya da aka cimma wacce yanzu haka Isra'ila da Hamas ke nazari a kai. Batutuwan da ke kunshe a daftarin matsayar sun hada da dakatar da buɗe wuta da sakin mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su, da kuma sakin fursunonin Falasɗinawa da Isra'ila ke tsare da su, sannan a ƙara faɗaɗa hanyar kai kayayyakin agaji ga fararen hulan Falasɗinawa a yankin Gaza. Kusan dakarun Koriya ta Arewa 300 ne suka rasa rayukansu, sannan wasu 2,700 suka jikkata a yakin da Rasha ke yi a Ukraine, kamar da hukumar leken asirin Koriya ta Kudu ta faɗa wa 'yan majalisar dokokin ƙasar a yau Litinin. Hukumar ta ce da ita aka gudanar da binciken da aka yi wa sojojin Koriya ta Arewa da dama da aka kama a Ukraine. Tattaunawar na zuwa ne kwanaki bayan da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya sanar da kama wasu dakarun Koriya ta Arewa a lokacin faɗin da gwabza a yankin Kursk na Rasha, inda sojojin Ukraine suka kai wani farmakin bazata a watan Agustan da ya gabata. Ana shirin rantsar da sabbin 'yan majalisar dokoki a Mozambique bayan watanni da aka kwashe ana mummunar zanga-zanga kan zaben shugaban ƙasar da aka yi a watan Oktoban bara, wanda 'yan adawa ke ikirarin an tafka magudi. Shugaban 'yan adawa Benicio Mondlane ya yi kira ga magoya bayansa da su gudanar da zanga-zangar lumana daga yau Litinin zuwa ranar Laraba.
To madalla, masu sauraro, da haka ne muka karshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima dare za mu sake dawo da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryenmu, sai a shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. yanzu kan amadadin Muhammad Lalo da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai Fiona Nanduruwa Mai wadda ta tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau Mr. Cedric daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa kar ku kashe rediyon ku domin shirin yau da gobe na nan tafi assalamu alaikum.